Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hadiza Kyari ce da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na dare yau Talata 19 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa a daidai lokacin da ake ganin kasawar jam'iyyar tsaro wajen magance ta'addanci da ya kazanta a arewacin Najeriya, ana matsa lamba ga mahukuntan kasar da su kawo sojojin haya kamar yadda aka yi a shekarar 2015. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa 'yan majalisar dokokin kasar na jam'iyyar MPN kishin kasa sun canza sheka daga gawancen jam'iyyar hamayya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasir Batsari na nan tafa da rahoto na musamman wannan karin akan fara aikin rajista almajirin makarantun allo a jihar Niger, Nigeria. Sannan kuma Haruna Mamman Bako zai gabatar da shirin wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger. To amma kafin nan, ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An rantsar da majalisar zartarwar gwamnatin Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif a yau Talata, mako guda bayan da majalisar dokokin kasar da 'yan adawa ke da rinjaye ta kada kuri'ar yankan kauna ga gwamnatin Imran Khan, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa da ta kwashe kusan shekara huɗu tana mulki. Shugaban rukun ƙwarya Sadiq Sajrani ne ya jagoranci rantsar da ministoci da masu ba da shawara 37 a bikin, wanda aka yada kai tsaye ta kafar talabijin, inda Sharif da manyan shugabannin jam'iyyar PMLN suka halatta. Sharif, wanda majalisar wakilan kasar ta zaba don mai gurbin Khan, ya kafa gwamnatin haɗaka wacce ta haɗo kan jam'iyyu da dama a ranar 11 ga watan Afrilu, inda babban abokin hamayyarsa na jam'iyyar PPP ya zama abokin tafiya. Jam'iyyar ta MPMLN, wacce ta dawo karagar mulki bayan shekaru hudu, ta samu mambobi 16 a majalisar zartarwar, yayin da ita kuma jam'iyyar PPP ta samu mambobi 11. Dakarun Ukraine a yau Talata sun ce sojojin Rasha sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon Donetsk da Luhansk, wasu muhimman yankuna da ke gabashin kasar, wanda hakan zai ba su damar haɗe yankin da Crimea da suka kwace shekaru 8 da suka gabata. Wata sanarwa da babban janar ɗin sojin kasar ya fitar ta kuma nuna cewa har yanzu Rasha bata dakatar da kai hare-haren makamai masu linzami akan yankunan fararen hula ba a sassan kasar. Wannan sanarwa na zuwa ne kwana guda bayan da Rasha ta kaddamar da hare-haren da aka jima ana fargabar za ta aiwatar a gabashin kasar ta Ukraine, bayan janye ƙawanyar da ta yi wa birnin Kyiv.
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна
частина. Шугабан Юкраїн Володимир Зеленський кене яке чува, він забава хавті. Замі я чува да карен раша расун кадамба діякі акан янкін Донбас. Ванда сакаджима сина ширіява. Шідей Донбас шіке ткеда янкуна Луханск да Донецьк. Нардинан да тенуасу янкуна сузка пада ханнин ян аварен дикі самун гуян бая раша. Haɗe da birnin Mariupol mai tashi jiragen ruwa da suka yi wa ƙawanya. Rasha dai ta nemi ragowar sojojin Ukraine da ke birnin na Mariupol da su ajiye makamansu, tare da ba su wa'adin zuwa tsakar ranar yau Talata. Ma'aikatar tsaron Rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun yi nasara a hare-haren makamai masu linzami sama da 1,200 da suka harba a cikin dare guda, waɗanda wasunsu da dama suka faɗa akan gabashin ƙasar ta Ukraine. A karan farko cikin watanni, mayakan Falastina sun harba wani makamin roka cikin yankin kudancin Isra'ila. Rahotanni sun ce Isra'ila ta maida martani da hare-haren sama a kudancin zirin Gaza, inda taɓarin wuta kan wani wuri da take zargin ƙungiyar Hamas na haɗa makamai, kamar yadda dakarun Isra'ila suka faɗa da safiyar yau Talata. Babu dai rahotannin da ke nuna cewa ko an jikkata a waɗannan hare-hare. Ita dai Isra'ila na ɗora alakin waɗannan hare-hare ne akan shugabannin Hamas, abinda yasa take mai da martani da zarar an harba mata su. Wannan harin roka da mayakan Falistinawan suka kai shi ne na farko tun bayan wanda suka kai a daren jajiberin sabuwar shekara. Harin makamin ya biyo bayan arangamar da aka yi a wajen masallacin Kudus, wanda ya haifar da jerin munanan hare-hare zuwa cikin Isra'ila a gefe guda, da kuma hare-haren soji da Isra'ila ita ma take a matsayin martani a yankin yammacin gabar kogin Jordan a ɗaya gefen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga fagen rahotannin mu. A dai lokacin da ake ganin kasawar jam'iyyar tsaro wajen magance ta'addanci da ya kazanta a arewacin Najeriya, ana matsa lamba ga mahukuntan kasar da su kawo sojin haya kamar yadda aka yi a shekarar 2015. To amma a wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya aika mana daga Abuja, wasu tsofaffin hafsoshin soja suna ganin sojojin kasar za su iya.
Sojojin Najeriya da jami'an tsaro suna da zimmar da za su yi maganin wannan abu. To amma abin da ya kamata shine a hada waɗannan sojojin da kayan aiki da kuma a tabbatar da daukacin 'yan Najeriya san abin da ake ciki. Domin idan kai la'akari da abubuwan da suke faruwa, galibi gwamnati ce kawai ke kishin da take rawata, sannan kuma su kansu jami'an tsaron ba sa samun gudunmuwa, ba wai sai lalle gudunmuwa ta wasu abubuwa kaman kayan aiki ba, su kansu fahimta 'yan Najeriya suna tasiri. Misali, kaga a karan baya ai akwai 'yan Najeriya su suka rubuta takarda aka je kasar America aka hana Najeriya da kudin su sai makamai, kuma suna nan Najeriya. Kuma waɗannan mutanen da suke ta'addanci ba sa bambantawa tsakanin wai babba da yaro, musulmi da kirista, ko mace ko namiji da sauransu. To kamata ya kasance 'yan Najeriya daukaci, kowa yana da rawar da zai taka. Sannan baya ga haka kuma waɗanda abin da ya kamata aima su jami'an tsaron aima su, na tabbatar zai ga an yi maganin wannan matsala. Amma in haka ce za a kawo kawai sojan haya irin waɗannan, kawai dai za a yi ne baya ba zane. Misali, in kai la'akari da abin da ke faruwa a ƙasar Mali, kuma dole idan ka kawo irin waɗannan mutane ta yaya za su yi su bari?
General Usman Sani kuka shiga kenan, mai ritaya, tsohon kakakin dakarun tsaro na Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya, Air Marshal Yusuf Anas mai ritaya, mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya, ya yi mun kuma ƙarin haske dangane da muhimmancin abaiwa sojojin Najeriya kuɗaɗe da kayan aiki domin za su iya wannan aiki, inda yake cewa.
In dai ban san takamaimai ainihin sojojin haya da aka kawo ba a wannan lokacin, da kuma menene aikin da aka sa su, wanda har aka yi ganin sun yi wannan labarin taimakawa wajen karya lagon yaran malam. Amma dai abin da na tabbatar cewa sojojinmu suna da ƙoƙarin da za su iya murƙushe wannan ta'addanci, in dai an samu wasu isassun kayayyakin aiki da kuɗaɗen da za su gudanar da ayyukan da ake yi yanzu na ƙoƙarin karya kaɗarin wa'annan 'yan ta'adda da ta'addanci. Amma dai abin da kuma za a ƙara la'akari da shi, yawanci jama'a in an ji an ware kamar biliyan 10 a ba ma sojojin ƙasa na tafiyar da ko a tawo makamai, yawanci abin da majalisa za ta yi kasafi idan aka zo neman ainihin kuɗaɗen a fito da su, zai kaga cewa bai fi a samu biliyan 3 ba ko biliyan 4. To kaga tun daga nan an samu jibin wajen neman sayan kayayyakin da za a yi amfani da su na yaƙi da ta'addanci.
A waje ɗaya, Malam Mamun Sale, mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya, ya kuma yi min ƙarin haske dangane da muhimmancin da yake ganin akwai na kawo sojojin haya domin su kammala wannan aikin da ake ganin cewa sojin ƙasar Najeriya sun kasa.
Domin yanzu duk matakan da aka ɗauka na sojojinmu na Najeriya da jami'an tsaronmu bai haifi ɗa mai ido ba har yanzu. Don haka tun da su waɗannan sojojin haya ƙwararru ne, kuma sun samu horo na gaske, kuma an taɓa jaraba an ga ranar su a 2015, yanda suka tabbatar da an yi zaɓe na wannan shekarar. To ina ga lallan ilalla shigowa da su cikin wannan ƙasa domin su magance wannan ta'addi da illa da ake wa tsaron ƙasa, abu ne da in gwamnatin tarayya ta ɗauka zai yi magana abubuwa da dama.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Yan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar MPN kishin ƙasa sun canza sheƙa daga ƙawancen jam'iyyun hamayya zuwa na jam'iyyu masu mulki, ta nufin dafawa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum wajen gudanar da abin da suka kira ayyukan cigaban ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munabarma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Notre mouvement politique décide d'être désormais membre de la majorité parlementaire.
Lokacin da kakakin yan majalisar dokoki na jam'iyyar MPN kishin kasa ke jawabi kenan a zauren majalisa da hantsin wannan talata domin sanar da ficewar su daga bangaren adawa zuwa bangaren rinjaye. Honorable Kabiru Medaji Ibrahim yayi mana karin bayani akan dalilan daukar wannan mataki.
Mun ba da amsa ne ga kiran da shugaban kasa ke ma duka al'umma na Niger cewa a zo a kama gaba dai mu yi tahiya saboda mu huskanci matsalolin da wannan kasa take ciki yau, wanda kowa ya sani tsaro ya lalace, babu kwanciyar hankali cikin kasa. Don in kasa ba ta kwanci lahiya, babu siyasa. In kasa ba ta zama lahiya, babu wani cece kucen da za a samu a yi balle ma har a je a yi magana mulki. Don kenan ana so a zamanto kasa guda ya zamanto mu koma Niger kamar yadda muke tada. Sai ya zamanto duka ƴan ƙasa sun ga muri guda, kowa ya bada gudunmuwar shi daidai gulgudu baki abin da yake yi.
Jam'iyyar MPR Jamhuriya ta tsohon ministan cikin gida Albade Abuba ce ta yi ruwa da tsaki wajen ganin MPN kishin ƙasa ta kwatse da bangaren masu mulki. Honorable Sanusi Mareni shine jagoran gungun ƴan majalisa na MPR Jamhuriya PSD Basira da Anema Bani Zumbu.
Ƴan majalisu na kishin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar su sun amince su dawo su gama shugaban ƙasa. Kuma sai gani a cikin majalisa wani gungu ne ba shi awa, wani gungu ne yake kan shi a haɗe su ma iya aiki shi yadda ya kamata. Sai ga gungun jamhuriya da abokan wancanta ƴan Basira da ƴan Anema Bani Zambu. Don saboda haka alhamdulillahi yau wannan gungu namu ya zama shine gungu na biyu a majalisar dokoki, iya da ƴan majalisu guda 22 alhamdulillahi.
Jami'ar MPN kishin ƙasa ta tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba ta yi fice wajen caccakar gwamnatin PNDS tarayya. Abinda ya sa ake ganin ficewarta daga bangaren adawa na iya shafar makomar kawancan jam'iyyun hamayya. To amma a cewar Honorable Lawali Ibrahim mai shirgi na RDR canji.
Cikin tsarin siyasar Niger, ai ba shi bane farko ko a gare su ko a wasu ma. Yanzu za mu ɗarma ɗamara sosai da sosai don mu yaƙi rishin gaskiya da zalunci da mulkin baba kere. Da izinin Allah za a gwagwarmaya kuma za a kokawa kuma za a kare incin ɗin Niger gaba.
Don a makonin da suka gabata ne ake yayata shitar shirin canza shekar jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga adawa zuwa bangaren masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum. Matakin da wasu ke ganin sa tamkar na share fagen shigar Ibrahim Yakuba cikin sabon gwamnatin da ake shirin kafawa a nan gaba kaɗan. Yayin da ɗaya bangare abin ke zama hanyar samar da adadin 'yan majalisar da ake buƙata don kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasa, a wani yunkurin kafa majalisar dattawan da ake hasashen Albade Abuba zai shugabanci. To amma dan majalisa Mareni ya ce ba zo wurin ba tukuna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman, wanda a wannan karan za mu fara ne da cewa rajistar almajiran makarantun allo a jihar Niger, Nigeria da aka dauka a wani mataki na shawo kan matsalar barace-baracen yara a kan tituna.
Kungiyar Alarammomi Hafizan Al-Qur'ani mai girma reshen jihar Naija a tarihin Najeriya sun fara aikin rijistar almajirai masu karatun allo a jihar Naija. Matsalar ta almajirai masu yawan bara ta dade da ta zama kikikaka a yankin arewacin Najeriya. Kungiyar Hafizan Al-Qur'anin dai ta ce ta dauki mataki mai karfi da zai kawo ci gaba a wannan mataki da suka dauka na hana yawan barace-baracen na yara ƙanana. Ambasada Gwani Abubakar Sadiq mai turare shine shugaban wannan kungiya ta Alarammomi a jihar Niger. Ya ce a yanzu haka ma sun fara aikin tantance yawan almajiran a ƙananan hukumomin Cancaga da Boso.
To bazari al'amuran rayuwa gaba ɗaya yanzu nan sun riga sun canza. Harkanan ta almajiranci a lokacin da muka yi ba haka yake ba yanzu. To tunda abubuwa sun canza, ga rashin tsaro, ga al'amura sun cakuɗe ta ko'ina, kuma a kullum gwamnatin da tashi takan yi magana akan cewa irin abubuwan da muke ba su dace ba. Mu ma da yawa mun san akwai inda lalle muna da kurakurai. To wala ka lokaci yayi da ya kamata mu tsaya mu gyara. Shi yasa shi ita wannan kungiya, to sai nazo da wannan tsarin yanzu. Dole ya kamata mu yi form, muka kira ƴan uwa gabaki ɗaya kaf duk almajirin da yake mina, malamin da yake da almajiri ya zo ya cika form ɗin nan, rubuta sunan shi, makarantarsa, yawan almajiransa, adireshin shi, lamban wayan shi. Waɗannan abubuwa da suka muka yi, to su ne za su jagorance mu zuwa ga duk wasu cigaba da muke nema da kuma gargadi akan wasu abubuwa da muke nema a biri turu wannan form din saboda gwamnati tana so ta dauko mataki na wajen inda tayi abin yaki baruwa to kaga tana da karfi da duk abin da zata yi sai dai ka ci Allah isa to ba mu so a kai ga haka tsakanin mu da gwamnati sai addu'a to mu kira ƴan uwan mu su zo su cika wannan form din su bi tsari almajirai kan titi danja banki wurare da bas dace ba ba mu so mu ga almajirai gaskiya a wannan wuraren
saboda mu da kanku kenan ma za ku dauki wannan mataki na
mu da kanmu ne saboda ai ba tsari idan ka ce gwamnati ta yi ba zan ce ba za ta iya ba za dai ai abin ne ai fu wahala ko a bar shi a dawa ci gaba da yi saboda an shayi din amma mu da yake yanzu nan mu almajiran ne mu ma iyaka dai mun yi karatun dai mun haddace alqur'ani mun rubuta mun dawo mun kama sana'o'i muna da almajiran mu muna zaune to mu mun san almajiran da suke da ainihin makarantun da suke wannan barace-barace sun san mu mun san su saboda haka da mun zo mun zauna da su mu ga ya musu nasiya ne ba fada bane ba wanda karfi bane zamu dai ga musu gaskiyan da ke ciki ne waɗannan yaran amana ne a wurin mu saboda haka waɗannan wurare mahaifi bai turo yaro ya ce maka ya je ya bara bakin titi ba tsakani da Allah karatun alqur'ani aka turo shi to duk me zuwa bakin titi goma malam sani ba karatu yake ba
amma wasu na ganin ku malaman ne yawanci suke tura almajiran ya za a yi ku tantance irin su a cikin ku
eh ai da wannan form din ne zamu tantance wannan abu ai shine dalilin yin form din
ambassador Musa Adamu Hadeja shine shugaban wannan kungiya a jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya ya ce bukatar su samun fahimtar juna a tsakanin almajiran da kuma bangaren gwamnati
dalili da muka dauka muna so bangaren almajirai su fahimci gwamnati yanda abin zai zo mana da sauki don a zanna lafiya mu wakilai ne na zaman lafiya a tsakanin almajirai da gwamnati ba ma so a ce an samu wani abu wanda bai kamata ba gwamnati uwa ce to bai kamata wanda yake karkashin tafi tsare yayi abin da bai kamata ba to na kuma ce kokari mu nuna musu yanda ake biyayya da ladabi dan in kasa ta zanna lafiya
to yanzu ki irin fahimta ki akwai tsakanin ku da gwamnati ya zuwa yanzu
eh a yanzu a hakikanin gaskiya mun fahimci juna illa dai a kasa mun fahimci juna abin ne dai bai bayyana jama'a sun sani ba domin suna ba mu shawarwari muna karba mu ma mukan ba su namu suna karba a halin da muke ciki yanzu
amma to menene kuke ganin kalubale ne ko matsaloli da kuke fuskanta ku ita wannan kungiya musamman abin da ya shafi almajiran
muna da kalubale mai yawa ka san yadda mutane suke abin da suka dauka a rayuwar su abin da suka saba tun shekaru 100 zuwa yanzu shine kuma yanzu zamani ne ba haka bane a da doki raƙumi jaki ake hawa yanzu ana hawa mota mashin jirgin sama kaga an samu canji kuma abin hawa ne to haka shi karatun kansa da yanda za a same shi da yanda za a yi shi ba za a ce sai irin na da za a ba kullun hanyar sauki ake nema da kuma mutunci da kuma daraja a wurin mutane kada makiyin addini ya rinka rena maka saboda ka sa warka
amma su baka ga kaman batun almajiran nan an dade ana fama da shi abu ya gagara musamman a arewacin Najeriya kana ku kungiyar nan za ku iya shawo kan matsalar
eh a can baya babu layin da abin zai yi wani yanzu da aka bi bangaren malaman ko malaman suka hada kansu suka nemi haɗin kai da jama'a insha Allah hukuma ta nemi haɗin kai da malaman da suka san abin zai yi a can baya waɗanda ake amfani da su wanda in an ce to ne su in an tafi a bar magana mu ko yanzu in mun ce eh to za mu bune sau da kafa sai mun ga abin yayi kyau
akwai malaman ku da kuke fama da matsaloli da su yanzu sun kibin abubuwan da kuke bukata
eh a can baya mun samu haka amma lokacin da aka zo kama almajirai aka zo yi mana corona ka san corona da ta zo gaba daya ka almajirai ta kare to da muka tashi muka nuna musu yanda abin yake to suka kokarin da muka yi da hadin kan da muka samu saura ma suna ba mu hadin kai dalilin wannan
wasu daga cikin mahalarta wannan taro na fara rijistar almajiran da aka gudanar a jihar Niger dai sun ce suna da kyakkyawan zato na samun tsafta a al'amarin almajirancin a karkashin wannan tsari
sunana Salisu Muhammad ne nini vice chairman na Hufazul Quran Niger State Kankare alhamdulillah wato muhimmancin wannan rijista kamar yadda ka sani akwai matsaloli da muke fuskanta na farko dai mutum zai iya zuwa cikin gari ya zauna wani gefe ya tambayi wani bango ya zauna wanda in yazo ya zauna cikin kwana biyu ko kwana uku da zuwa almajirin zai iya fita yawon bara sai ya zamanto a wannan yawon baran da ya tafi ya bace to idan ya bace din nan idan ka zo ka sami yaron bai san sunan anguwan ba, malamin kawai ya sani, kuma kai baka da lambar malamin, saboda haka baka ma san shi ba. Saboda haka wajen wannan muna samun kalubale sosai. So dalilin wannan yasa muka ce ya kamata a fito da register.
Fahimce ku, kuna so duk wani malami da ya shigo da almajirai a nan Niger ku san shi?
Wannan shine abin da muke nufi. In Allah ya sa duk wani malami da zai shigo nan cikin garin Mina ko kuma ne Jastar gaba daya, yana da mahimmanci babban gurin mu shine in zai zo ya zo daga ma ya zo inda ya zauna, ko wanda yake zauna a gidansa ya gaya masa cewa akwai kungiya ta musamman da zaka je kai register da ita.
Sunana Sani Abdulrahman Dajin, director na tsare-tsare na wannan kungiya ta Hufazul Quran and Scholars Association of Nigeria Niger State Chapter, kuma sakataren tsangaya at the same time. Muhimmancin yin register wa almajirai shine saboda mu tsaftace tsari na almajiranci musamman karatun alqur'ani, lura da irin yanda waɗansu almajiran a matsayina sakatan tsangaya wannan shekara wato hudun nan a baya kafin zo nan, ana kawo mu almajirai da yawa za a gansu akan manya-manyan titi suna bara, waɗansu sai ga ba almajiran bane, wasu kuma almajiran ne. To sai mu ga cewa tunda abin ya kasu kashi biyu, za mu duba mu hada al'umman mu, ƴan uwa makantan Allah, mu zauna da su, duk wanda yake bada almajirai su je wani guri su yi bara akan titi na neman kuɗi, kuma na almajirai je gida ya daki ya bara gida haka muka. Amma yanzu yaro je gidan mai ATM yana baran kuɗi, to in ya saba da kuɗi kuma gaba ya za'i.
Sunana Honorable Muhammad SD Mambo. Wannan babban ci gaba ne sosai ga gwamnatin jihar Niger da su karan kansu al'umman musulmai baki daya waɗanda da ya involve akan wannan abubuwa, saboda gaskiya na yi matukar farin ciki da na halarci wannan taro, inda ba haka ba an bani labari ne sai in faɗi wani abu daban.
Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta yadda gurin waɗannan alaramomi zai cika, a daina ganin ƙananan almajiran suna yawon bara a bankuna da kuma gidajen mai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Madalla, yanzu kuma ga
wasanni a takaice.
Soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda kungiyar kwallon kafa ta mata ƴan kasa da shekaru 17 ta kasar cewa da Mena National ta mata ta shankashi a hannun kasar Morocco da takarkare ta da ci 11 da banza a Stade General Sene Kunce na Bambirin Yabai. Wannan wasar tana cikin tsarin tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na kwallon kafa na mata ƴan kasa da shekaru 17 da zai wakana kasar India wannan shekara 2022. Kuma karawar na cikin zagayi na uku na neman shiga wannan kwamballar ta mata ta kwallon kafa ta ƴan ƙasa da shekaru 17 ta duniya a yankin nahiyar Afrika. Idan muka leka a ƙasashen Turai kuwa, a ranar jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta shakashi a gida a hannun Cadix da cike da nema. Wannan kashin da Barca ta sha a jiya a gida ya ƙara jefa fargaba da matsoro a magoya bayan kungiyar ta FC Barcelona, da ya tunawa magoya bayan da mawuyacin halin da kungiyar ta samu kanta a kakar kwallon kafa ta banatun farkon ta wannan shekara a kasar Spain. Duk da yake tun kama ragamar kungiyar da Xavi yayi ta samu farfaduwa har ma tana matsayi na biyu yanzu haka a teburin La Liga da maki 60 da kwantan wasa guda. Ita ko Cadix da ta shammaci Barcelona a gida a ranar jiya, yanzu haka tana matsayin ta 16 da maki 30 dai kawai a wasannin La Liga na Spain na wannan shekara ta bana. Abinda ya karama magoya bayan kungiyar takeici shine bayan da ta sha kashi a ranar Alhamis a Camp Nou a gida hannun Eintracht Frankfurt ta kasar Jamus a wasannin kwallon kafa na Europa League na bana, inda kungiyar ta Jamus ta bankaɗe ta daga wannan gasar bayan ta zurde ta da ci 3-2. A ci gaba da wasanni na tennis na kasar Spain, yanzu haka Humbert ɗan ƙasar Faransa ya kai ga zagaye na biyu bayan da ya yi wa Nakashima ɗan ƙasar Amurka ci 6-3, 6-2. Sai kuma Harris ɗan ƙasar Brazil da ya yi wa Carbales Baena ɗan ƙasar Spain ci 6-4, 6-7. Shima Wan ɗan ƙasar Koriya ta Kudu ya sallami Benoit Paire ɗan ƙasar Faransa da ci 6-4, 6-4. Sai Defa Benoit Paire ɗin ya yi kaca-kaca
caca da ragar buga kwallon sa na tennis din saboda cin da aka yi masa wanda ya fidda shi daga gasar ta kwallon ta Barcelona ta kwallon tennis ta wannan shekara ta 2022 da muke ciki wannan dai kwallon a san cewa Rafael Nadal dan kasar Spain ne ke rike da kambenta kuma ba zai samu damar kare wannan kamben ba a bana saboda ciwon kafada da yake fama da shi Haruna Mamman Bakuna birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari tasirin azumi albarkacin watan rahama na Ramadana.
Surana Malam Ibrahim daga kuma su Ghana masallacin Malam ya Musa. To mun gode ma Allah da wannan shekara Allah ya kawo mu. To masha Allah an fara azumi lafiya kuma mun gode ma Allah. Azumi dai ni faidan da naji shi a cikin jikina saboda gaskiya an kai azumi kana jin nishadi kuma kana jin garkuwan jikinka kaman ya karu ne kana jin saki a jikinka indai kana azumin sakaninka da Allah fi sabilillah zaka ji kaman ya kara ma Allah lafiya abubuwa da kake jin shi na ba daidai ba a jikinka zaka ga ya sake especially ma balle ka amfani da dabino wurin bude baki da ruwan zafi ko ti wallahi alhamdulillah mu da azumi muna gode ma Allah kware yana kara mu lafiya ya muna sakiya inda haka ma zai tafi da kullum mun gode amma har yanzu ma alhamdulillah azumi akwai fa'ida ciki kware fiske ibada da imani wallahi yana sake ka kware don zaka ji kaman ibadan nan kai karan kanka kana kara ma yana kara ma kwarjini da himma kana kaman barkai kaman ka kara ma fiye da da kaman kai sace kana kaman kai an wuce an barka shi yasa yana bar kai man kana kara kwazuwa kai wannan din insha Allah
sama kuma shi Ghana wurin ibada ni abinda zan ce wurin ibada musamman sallan tarawih Allahu akbar abu ne da yake daga shekara sai shekara shi yasa in yazo muna sacrifice ne mu yi shi saboda wannan wata in ya wuce to she yawanci rai ni abinda zan ce kenan Allah ya saka da alheri
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne Ibrahim Muntari Ali gaskiya azumi wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi azumi kuma azumi akwai albarka akwai rahama sannan akwai gafara a ciki sannan kuma abu ne wanda yake in yana zuwa ana marmarin shi in zai tafi kuma ana kewan shi shi yasa azumi abu ne akwai alheri mai dimbin yawa a ciki saboda alherin shi Allah ya ce azumi shi nashi ne.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
A rantsar da majalisar zartarwar gwamnatin Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif a yau Talata mako guda bayan da majalisar dokokin kasar da yan adawa ke da rinjaye ta kada kuriyar yankan kauna ga gwamnatin Imran Khan lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa da ta kwashe kusan shekara hudu tana mulki shugaban rukun kwariya Sadiq Sajrani ne ya jagoranci rantsar da ministoci da masu ba da shawara 37 a bikin wanda aka yada kai tsaye ta kafar talabijin dakarun Ukraine a yau Talata sun ce sojojin Russia sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon Donetsk da Luhansk wasu muhimman yankuna da ke gabashin kasar wanda hakan zai ba su damar hade yankin da Crimea da suka kwace shekaru 8 da suka gabata wata sanarwa da babban janar din sojin kasar ya fitar ta kuma nuna cewa har yanzu Russia bata dakatar da kai harharen makamai masu linzami akan yankunan fararen hula ba a sassan kasar shi dai Donbas shike dauke da yankunan Luhansk da Donetsk lardunan da tuni wasu yankunan su suka fada hannun yan awarin da ke samun goyen bayan Russia a karan farko cikin watanni mayakan Palestina sun harba wani makamin roka cikin yankin kudancin Isra'ila rotanni sun ce Isra'ila ta mai da martani da harharen sama a kudancin zirin Gaza inda teburin wuta kan wani wuri da take zargin kungiyar Hamas na hada makamai kamar da dakarun Isra'ilan suka fada da safiyar yau Talata babu da rotannin da ke nuna cewa ko an jikkata a waɗannan harhare.
Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julian Lathers Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri ma assalamu.